بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله قال المصنف رحمه الله وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن كبد نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساعته ولا بد له منه.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك سادوا أولا مسلاتي من البركة مسلاتي موجبة لكي كفر كورا أجهة سنة أولا درسي نام نماكو ماكو شكل لتاف التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر أبو العباس شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني الدمشقي wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 728 kuma wannan shine majalisin mu na uku wajen karatun wannan littafi. Majalisin da ya gabata a yau nawa ga wata ne? Yau 22 ga watan Jumada al-Ula hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1429 kuma shi ya daidai da 27 ga watan 5 shekarar miladiya ta 2008 a majalisinmu na uku a cikin karatun wannan littafi. Malam, kamar yadda muka ji a satin da ya gabata, ya fara magana akan kashe-kashen mutane, inda ya ce mutane dangane da ayyuka na zuciya sun kasu gida uku. Ayyuka na zuciya, kamar yadda suka kasu gida uku akan ayyuka na gabbai, hakanan a cikin ayyukan zuciya mutane sun kasu gida uku, kashi uku. Yace akwai zalimun li nafsihi, akwai muqtasid, akwai sabiqun bil khairat. Zalimun li nafsihi, wanda shi ne wanda yake saba wa Allah ta hanyar barin abubuwan da Allah ya umarni da a aikata, ko aikata abin da Allah ya hana a aikata. Al muqtasid shi ne wanda yake aikata abubuwan da Allah ya umarce shi da shi na wajibi, yake barin abubuwan da Allah ya umarce shi da barin su na haramun. Sannan as-sabiqu bil khairati yace mana shi ne wanda yake kusantar Allah da duk abin da yake da ikon ya kusanci Allah da shi na ayyukan da'a waɗanda ba na wajibi ba, wato na nafilu. Yace to waɗannan al-muqtasidu da as-sabiqu bil khairati dukkanin su waliyan Allah ne, domin sun tattare taqwa da imani. As-sabiqu al-muqtasidu da kuma as-sabiqu tsakatsakiya da kuma wanda ya fice, wanda ya tsere cikin aikin alkhairi, waɗannan dukkanin su waliyan Allah ne, domin waliyan Allah su ne waɗanda suke da imani, suke tsoron shi. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Yace to su kansu as-sabiquna mataki mataki ne, hawa hawa ne, matsayi matsayi ne, matsayin annabawa ya fi matsayin siddiqai, matsayin siddiqai ya fi matsayin shahidai. To haka nan su kansu kuma annabawan wasu sun fi wasu, haka nan siddiqan wasu sun tara wasu, to haka nan salihai su ma mataki mataki ne, dukkanin waɗannan kuma waliyan Allah ne. to shine yake gaya mana cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama zakara annabi sallallahu alaihi wa sallama al-ismaini fil hadith alladhi rawahu al-bukhari fi sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fadi kaso guda biyu gida biyu wato ya fadi al-muqtasid ya kuma fadi as-sabiqu a cikin hadithin da bukhari ya rawaito shi a cikin ingantaccen littafin sa an abi hurairah ta daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال منذ صلى الله عليه وآله وسلم يا شيء يقول الله تعالى ألا مدعوك كنسك يلا شوى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة واندك ييقابا دوليينا تيايك تونا فتو دليل ييك وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه سننكم ضاوانا bai kusance ni da wani aiki ba kamar aikata abin da na farlanta masa wala yazalu abdi yatqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu kuma bawa bawana ba zai gushe ba yana kusanta ta da aikata nafilu har sai na so shi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi idan na so shi sai in kasance jin sa wanda yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi da ganin sa wanda yake gani da shi وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا دَكُمَا هَنِّنْسَ وَنْدَيْكِ جُمْكَادِشِ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا دَكُمَا قَبَسَ وَجَيْكِ تَبِيَا لَيْتَ فَبِي يَسْمَعْ دَنِيَكِ جِي وَبِي يُبْصِرُ دَنِيَكِ غَرِي وَبِي يَبْطُشُ دَنِيَكِ جُمْكَا وَبِي يَمْشِي دَنِيَكِ تَبِيَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ لَلَّي تَبَّشَ حَقِيقَ إِذَا يَرُوكِينِ تَبَّسْ زَنْبَاشَ أَبِنْ لَيْرُوكَ wala in ista'azani la'u'izannahu kuma lalle tabbace hakika idan bawan nan nawa ya nemi tsari na zan tsare shi wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu ban yi kai kawo akan wani abin da ni bai aikata shi bane taraddudi an qabdi nafsi 'abdi al-mu'min kai kawo na wajen karban ran bawa na mu'mini yakrahu al-mauta yana kin mutuwa wa akrahu musa'atahu ni kuma ina kin fata mata ولا بد له منه كما باب مكوى سيامته ولا حديثي ابن تيمية يقول من الشيدان يقول من النبي صلى الله عليه وسلم يا فتي عينين كشي قدابي نولي ين الله واندسون المقتصد دكما السابق في الخيرات ولا حديثي ليدا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتي رويتوش لجا أبنجد القاشين ولا حديث لكي كرا الحديث القدسي الحديث القدسي kuma wannan hadisi yana daga cikin hadisan da malamai suka dan ja in ja akan su a cikin sahih bukhari wasu malaman sun yi magana akan raunin wannan hadisi saboda a cikin sa ruwayar khalid ibn makhlad al-qatwani shi ruwaito hadisin shi kuma malamai sun dan taba abinda ya shafi lafiyar sa ilimin hadisi saboda haka wasu sukan suna raunana wannan hadisi wasu kuma suna cewa hadisin yana da turuq yana da hanyoyi daban-daban bayan ruwayar Abu Huraira akwai ruwayar Anas akwai ruwayar wani Anas ba saboda ka yazo da ruwayoyi daban-daban idan aka hada ruwayoyin za su iya tashin hadisin ya zama alal aqal hadisi hatan li ghairihi cikin malamai kamar Ibn Rajab kamar Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin Fathul Bari yayi wannan daga karshe Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi ma yayi wannan bincike wanda ya kai ga sakamakon cewa wannan hadisi ya tabbata saboda haka hadisi ne na maiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi Allah madaukakin sarki yana cewa man adali waliyan wanda duk yayi gaba yayi kiyayya da waliyi shi ne masoyin Allah wanda Allah yake so shi ma yana san Allah duk mu'mini mai tsoron Allah yana san Allah shi ma kuma Allah yana san dukkan wani mu'mini mai tsoron sa saboda haka walittaka anan ba wai ana nufin wani abu na musamman ba wani abu na daban ba wanda yake ya fita daga dabi'a ko ya fita daga abin da aka saba sani a wanda taka ana nufin al-iman wa taqwa wanda duk zai yi mu'mini mai tsoron Allah to ya yi waliyi na ubangiji wanda duk zai yi waliyi na ubangiji zai yi masoyin ubangiji to babu shakka ya saba wa ubangiji wanda kuma ya saba wa ubangiji to tamkar yana fito na fito ne da ubangiji wanda ya saba wa ubangiji tamkar yana fito na fito ne da shi saboda haka za mu ga cewa shari'a takan dauki aikata miyagun laifuffuka a matsayin fito na fito da Ubangiji. Wanda zai aikata babban laifi kamar yayi fito na fito da Allah. Allah na cewa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin min Allah wa rasulihi fa'zanu biharbin min Allah wa rasulihi. Ya ku wadanda suka yi imani, ku ji tsoron Allah, ku bar abin da ya saura na riba in har kun kasance mu'minai. In kuwa ba ku aikata haka ba, to ku yi shelar fito na fito da Ubangiji. Kaga Allah madaukakin sarki sai ya sanya wanda yake cin riba a matsayin wanda yake fito na fito da Allah. Saboda me? Saboda yana aikata mugun laifi. Haka nan waɗanda suke aikata fashi, Allah ya sanya su a matsayin masu fito na fito da Allah. Innama jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yaq'una fil ardi fasadan an yuqaddalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard. Kaga Allah madaukakin sarki sai ya kirawo su masu yaƙar Allah da manzansa. Innama kadai jaza'ul ladina yuharibuna Allah, sakamakon waɗanda suke yaƙi da Allah wa rasulahu da manzansa. Kaga Allah madaukakin sarki ya sanya masu tare bayan Allah suna musu fashi, suna ainihin kwace musu abubuwan da suka mallaka wani lokaci, masu salwantar da rayuwarsu. Waɗannan masu gaba ne da masoya Allah, sai Allah ya kirawo su masu yaƙi da shi. Haka dukkan wani wanda zai yi gaba da Ubangiji, wanda zai yi gaba da wani masoyin Allah, wani mumini mai takawa, to kamar yana gaba ne da Ubangiji. Shi ne abin da ake nufi da man adali waliya. Ba wai wasu mutane ba ne waɗanda suka sha bamban da sauran muminai, suka sha bamban da sauran masu tsoron Allah. Cikin kowane lokaci ana iya samun masu tsoron Allah, a cikin kowane abin nan al'umma ana samun masu tsoron Allah masu takawa. To waɗannan su ne waliyan, kamar yadda muka ce illa iyaka walittakar, hawa-hawa ce ta wani, tafiwar ta wani, kamar yadda hadisin zai zo ya ƙara bayyana su waye waliyan da ake magana da su a cikin wannan hadisi. Domin wasu sun ɗauka waliyan ana nufin wasu shehine ne waɗanda suka zo da wasu ɗariku, saboda haka aka ce waliyi kawai abin da zai kawo, waliyi tijjani ko waliyi Abdul Qadir ko wani waliyi. Sauran mutane baya ka cikin lissafi kwata-kwata, wanda kuma ba haka hadisin yake nufi ba. Hadisin yana nufin dukkan wani mumini mai tsoron Allah. Dukkan wani mumini mai tsoron Allah wajibi ne a kan ka kaso shi, wajibi ne ainihin ka ainihin girmama shi, ka ba shi haƙƙinsa, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. فسن أبنجد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا أخوة أن تسكي إيماني تلك وأن يجويا وأجين سبايا يرجيك تيمكم أجين سا ويوى زيد قوير ورأ الدين سا. فسن الله ذي زود وسمت عليه وأن يكي سنس سوما سكي سنشي يحبونه ويحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين ما سكت أن تتكيني لتوالؤ دنون سويا ga ƴan uwansu mumine. Saboda kaga mutanen da Allah yake so suke son Allah kullum masu son mumine ne, masu kankaskantar da kansu ga mumine ne. Wannan ita ce sifa ta mumini, yana son ɗan uwansa mumine. Azillatin alal mu'minin, kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar da Allah madaukakin sarki ya sifanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa ruha ashuddaw alal kuffar ruhama'u bainahum, ruhama'u bainahum, masu tausayawa junansu ne. To haka sifar mumini take. Wanda kuma ya saba ma wannan sifatin, to yana nuna cewa ya sha layi, ya fita daga ainihin sahu na muminai. Wanda duk ya fita daga sahu na muminai ya zama kamar mai fito na fito ne da Allah. Ce man adali waliyan faqad barazani bil muharaba, kamar yayi fito da yayi fito na fito ne da ni da yaki. Ubangiji ya fi karfin yayi fito na fito shi da wani, saboda kowane halitta yana karkashin mulkin Ubangiji. Al-khalqu kulluhum ma'suruna tahta hukmi Allah subhanahu wa ta'ala wa qudratihi. Dukkanin halittu wato gaba ɗayan su bayi ne na Ubangiji, suna cikin kamu, suna cikin kurkuku na Ubangiji, sai yadda Ubangiji ya sarrafa su. Saboda haka anan ishara ce zuwa ga cewa dukkan wani wanda zai saba wa Allah, to ya ja kanshi zuwa ga halaka. Domin duk wanda zai ce zai rukuma da Ubangiji, karshensa shine ya halaka. Wanda duk zai ce zai ja da Allah, to ya halaka kanta. Shi ne ma'anar muharaba din anan. In dai har zai yaƙi da Ubangiji, to babu shakka Ubangiji zai halaka shi, Ubangiji zai gaba da shi, zai murƙushe shi. To shi ne Allah madaukakin sarki ya ci gaba da nuna su wane ne waliyan, don kada a bar abin a rufe, wasu su ja abin su ce nasu ne, su liƙe su ce su kaɗai ake nufi da waliyan, ko kuma a'a waliyan ana nufin wasu manyan su kawai, sauran mutane ko ba waliyai bane. Sai dai annabi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayanin waliyan sun fi guda biyu, matakai guda biyu su ne al-muqtasid da al-sabiq bil khairat bi idhnillah, wanda bayanin su ya gabata wancan satin. Allah ya ce wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi mithli ada'i ma taqarrabtu alayhi, bawana bai kusance ni ba da wani aiki kamar aikata abinda na farlanta masa. Wanda zai aikata abinda Allah ya farlanta, abinda Allah ya farlanta ya kunshi aikata abinda yake wajibi akan mutum ya aikata shi, hakan nan ya kunshi barin abinda yake wajibi mutum ya bar shi na haramun. Saboda haka maftaratu alaihi anan ya kunshi bangarori biyu, bangaren aikata wajibi da kuma bangaren barin aikata haramun, wanda duk yana cikin maftaratu alaihi. To babu abinda bawa zai kusanci Ubangiji da shi kamar ya kusance shi ta hanya aikata farilla. Idan ya kasance ya aikata farilla, dukkan wani abin da aka ce wajibi ne tilas ne a kai shi ya aikata, ya zama na ya aikata shi. Sannan kuma ya bar dukkanin abin da aka ce wajibi ne a kansa ya bar shi, aikata shi haramun ne a kansa, ya kasance ya kaurace ma wannan abin. To in yayi wannan, to babu shakka yayi abin da Ubangiji ya fi so, yayi abin da Ubangiji ya fi so. Kun ga wannan kuma shine al-muqtasid da Allah ya faɗa a cikin wannan aya, wanda yake aikata abin da Allah ya ce ayi na wajibi, ya bar abin da Allah ya ce a bari na haramun. Wannan ba shine al-muqtasid ba, shine al-muqtasid. Kun ga wani bangare na waliyan da Allah ya ce dole a so su ya fito. Sannan Ubangiji ya ci gaba da cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, bawa na kuma ba zai gushe ba yana neman kusanta ta da nafilfilu har sai na so shi. Kun ga doriya akan aikata wajibi da barin haramun, ya kasance kuma yana aikata nafilfilu, abubuwan da basu zamo masa tilas ba, abubuwan da basu zama masa tilas ba, amma kuma Allah yana san aikata su. To dukkan ayyuka na nafilfilu ya kasance yana yin wannan. To kaga wannan ya zo da wani abu kari akan abin da Allah ya farlanta masa na wajibi, ya bar dukkan abubuwan da suke akwai ainihin sofanan shakka a cikin su, ya bar makruhat, ya bar shubuhat. Kaga wannan ya zo da wani abu kari sama da wanda ya bar haramun kawai, abinda aka riga aka yanke hukunci da cewa haramun ne, amma kuma ba lalle ne yayi tawarrui ba, yayi tsantseni wajen barin makruhi. Saboda kaga wannan mataki ne sama da na farko. Wanda ya zo da nafilu babu shakka ya zo da farilla, domin wanda zai zo da nafila amma ya bar farilla, wannan rudar kansa yake, cikin rudu yake kawai. Mutumin da zai yi farilla bai yi nafila ba shi ne ya zo da abin da Allah yake so. Mutumin da zai yi farilla ya yi nafila shi ne wanda Ubangiji zai so shi, ya ƙara kusanto shi. Mutumin kuma da zai yi nafila ya bar farilla, wannan rudar kansa yake. Man shagalahu al-fara'idu 'an an-nawafil fa huwa ma'zur, wa man shagalathu an-nawafil 'an al-fara'id فهو مغرور. هكا معلمين سكي تيوا وان دوك نافل فلو وان دوك فرلو سكا شغل تدشي قبل النافل فلو فوان هنا لأذري وان دوكما نافل فلو سكا شغل تدشي قبل اينهم فرلا فهو مغرور وان الرؤى كذيكي فوان مثمان دذي تايا قيام الليل يتسلى يتسلى سي أصباع تاكو ستبدا أصباع سي قلنا سي بچي بذي تاشي بطيرانا تاهولو أنا تاشتاشي. Kaga wannan me yayi? Aikata nafila ya sa shi ya bar farilla. To idan ya kasance zai rika yin haka gare ya bar qiyamul layl din, ya samu yayi farilla din. Yawa haka tana faruwa musabba a azumi. Galibi wani zai fita tahajjud ayi tai da shi ba kakkautawa, ka gan shi ya fi kowa timba da kazar-kazar, ana gamawa kuma ya dawo ya sahur sai ya shiga bacci, kuma shi ne ba zai sallah ba sai rana ta hudu. Kaga wannan tahajjud din sa ta tafi haba'an mansura da amfani, domin ya kamata a ce wannan tahajjudi din ya kara masa kaimi wajen kiyaye abinda yake na farilla. To shi ne abinda ake nufi anan, anan ba ana nuna fifikon nafila akan farilla ba, da aka ce wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, ba ana nufin nafilu din sun fi farilla ba. Domin wanda zai yi nafilu anan shi ne wanda ya yi farilla, ya gama farilla shi ne kuma ainihin zai je ga nafilu. To shi ne wannan shi ne mataki na biyu, shi ne matakin as-sabiqu bil khairat. Kaga waɗannan su ne waliyan da Allah yake magana a kansu a wannan hadisi man adali waliyan in an ce wane ne waliyi anan ba wai sunan wani zaka kirawo ba ka ce ana nufin wane da wane a'a sai ka ce ana nufin al-muqtasidu da kuma al-sabiqu bil khairat ana nufin wanda yake aikata farali yake barin haramun ana kuma nufin wanda yake yana aikata farali kuma yana aikata nafila sune abin sune waɗanda ake nufi da wannan hadisin kaga waɗannan masu wannan sifa ana samun su a kowane lokaci a cikin kowace al'umma ba wasu mutane ne da ɗaiɗaiku ba kuma sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sune farkon waɗanda za su shiga ƙarƙashin wannan sifa din sune ma za su samu sifar as-sabiquna bil khairat bi idhnillah to shine Allah madaukaki sarki ya ci gaba da faɗar matsayin wanda har ya kai yana aikata nafilu har ya samu so na ubangiji domin so na ubangiji shine gayar abinda kake so ka cimma yayin da kake aikata da'a kake barin abinda yake na ma'asiya gayar bukatar ka shine ka samu soyayya da ubangiji ka samu yarda ta ubangiji wannan shine gaya duk faɗitashin da mutum mumini yake a duniya shine ya samu Allah ya so shi sai Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ba wai kace kana san Allah ba a'a Allah ya ce yana san ka shine gayar abinda kake so dan kace kana san ubangiji wannan wani abu ne da kowa zai iya fadarsa da fatar baki kace kana san manzon Allah abu ne da kowa yake fadarsa da fatar baki babu ma wani lokaci da ake tutiya da kariyar san manzon Allah irin yanzu da a ce haka san manzon Allah yake da a duniya babu makiyin manzon Allah a mutum yayi ta tafka aika yana irin shirka iri kuma yace shi masoyin manzon Allah ne kaga shi kenan duk wani mushriki ma zai iya cewa shi masoyin manzon Allah ne tare da cewa yana warware abinda manzon Allah ya zo da shi na tauhidi kulli yana zazzage shi gaba daya amma kuma safa da yamma safa da mare ce yana tutiya yana kurari cewa shine masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har za ka ga abubuwa wato yadda suka lalace a wasu gurare wato abun kamar ma akwai rashin kunya da tsokana ga ubangiji da rashin ladabi ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka samu wato har da wani dan sandan manzon Allah wani mahaukaci wai shi dan sandan manzon Allah saboda ka bi inda gan cikin hauka yake har da yan bangan manzon Allah ka duba dan Allah ko ma ibi mutu aka duba aka ce ga yan bangan sa ai ana nufin cewa shi ma dan banga ne ce wai manzon Allah yana da yan banga akwai wasu suna nan ba ta ma irin waƙe-waƙensu na yabo da suke kira madili ba ta yin sa sai sun sha wiwi sai sun bugu suna nan yanzu wallahi a kanu sai sun bugu akwai sunan da ake kira shi mai wannan waƙe na manta gaskiya wani ya san shi a nan ko to ba ma san mu san shi to shakiyanci wato ana je ana ganin yana abin da bai kamata ba a tare yara unguwa a basu wiwi su sha su bugu ya riƙa yi musu waka wai shi masoyin manzon Allah ne ana ba shi wani taki shi dan wiwi ne masoyin manzon Allah to ka duba irin wannan kada walwala mutum yana rushe abinda manzon Allah ya zo da shi kuma yana cewa masoyi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo gidanku yana rurusa musu yana rusa muku gida yana cinna muku wuta kayan gidan masu tsada suna ta kolewa kuma yana cewa ai shi masoyinku ne ko kuma ku yadda wai masoyin ku ne kaga ba inda hauka ya kai ga kamar wannan mutum yana rushe addinin da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yana tutiya da shi cewa shi masoyin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam har ma ya kasance lokacin da zai saba manzo Allah din lokacin ne ma ake ganin yana nuna soyayya ga manzo Allah lokacin da zai fito yana shirka yana keta ainihin tauhidi da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya yaki mushrikai na farko a kanta ya kasance lokacin da yake wannan wai lokacin ne ma ake daukan yana cikin shauki da bege na manzo sallallahu alaihi wasallam babu lalacewa da take wannan al'umma da take wannan ainihin mataki tana neman ta zama al'umma irin ta yahudawa wadanda suka riga tafafa cewa su masoyan Allah ne wa qalat al-yahud wa an-nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'uhu qul faliman yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq duk wanda zai kai wannan mataki yana neman ya taka irin abinda yahudawa da nasara suka taka suna aika da ta'ata iri amma cewa suke su ayan Allah ne masoyansa ne Allah ya kyale su sai ba haka bane gashi dan kuna aika Allah na muku azaba kuma ku ce ku masoyansa ne to abin da yake faruwa kenan yanzu a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama domin gaskata fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yake cewa la tattabi'unna sanana man kana qablakum hazu wal quzzati bil quzza hatta walau daqalu juhra dabb la dakhaltumuh abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada kenan sai kun bi hanyoyin waɗanda ainihin suka gabace ku na Yahuda da Nasara irin duk hanyar da suka bi tani da dani sai kun bi wannan hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta da za su shiga ainihin ramin damu ko ma sai kun kusa kun bi su a baya to irin wannan ne yadda Yahudawa suka rika cewa su ne masoya Allah kuma su ne ƴan aljanna sune ƴan aljanna wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara suka cika duniya da gurace gurace su ce kaza su ce kaza da fadin rai da cika baki Allah dai ya karyata su ce tilka amaliyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin magana ce ta hujja duk abin da kace shi ne san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ba kawai za a sallama maka eh shi ne san manzo Allah din ba sai ka kawo hujja kawo hujja da take nuna su wa wannan shine san manzo Allah kawo hujja da take nuna cewa mai yin wannan in ya mutu da aljanna ne qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kawo hujjojin ku in har da gaske kuke to wanda yake waliyi na gaskiya shine wanda yake samun soyayya ta ubangiji ba wai yayi da'awar san ubangiji ba a ubangiji ya so shi wannan ita ce gaya shine karshen makasudin abin da dan adam yake so a fadi tashin sa da yake a nan doran kasa wajen aikata da'a da barin abubuwan da Allah ya haramta fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi idan na so shi sai in katance jin sa da yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi da ganin sa da yake gani da shi wa yadahu allati yabtashu biha da kuma ainihin hannunsa wanda yake jinka da shi wa rijluhu allati yamshi biha da kuma kafarsa wanda yake tafiya da ita fa bi yasma da ni yake ji wa bi yubsir da ni yake gani wa bi yabtashu da ni yake jinka wa bi yamshi da ni yake tafiya malamai sun yi magana akan wannan jumloli wanda a dunkule abinda maganganun su suke nunawa kamar yadda Al-Hafiz Ibn Hajar ya kawo su a Fathul Bari haka nan Al-Hafiz Ibn Rajab gabanin sa shi ba ya kawo shi a littafin sa mai wannan suna Fathul Bari sharhin Sahih Bukhari da kuma cikin littafin sa Jami'ul Ulum wal Hikam abinda malamai suke cewa anan annabi Allah madaukakin sarki yana ishara da cewa ga duk wanda yake kusantar ubangiji to zai zama san ubangiji ya cika zuciyarsa saboda haka abinda zai gani ba zai yadda ya ga abinda Allah baya so ba abinda zai saurara ba zai yadda ya saurara abinda Allah baya so ba haka nan inda duk zai tafi ko kuma duk abinda zai kama da hannunsa ba zai kama abinda Allah baya so ya kama ba zai aiwata hannunsa a cikin abinda Allah baya so ya ga hannunsa a ciki ba haka nan ba zai yi amfani da kafafuwansa ya je gurin da Allah baya so ba su zuciyarsa za ta cika da ganin girman Ubangiji da haiba da jalala ta Ubangiji wannan shi ne abinda hadisin yake nunawa wato duk gabansa gaba daya za su saduda za su ainihin miƙa wuya ga Ubangiji wannan shi ne abinda hadisin yake karantarwa ba yana nuna cewa Allah zai zama shi ba kamar yadda ainihin wasu suka zo suna dawa waɗanda Ibn Rajab ya kirawo Ahlul Hululiyya wal Ittihadiyya masu cewa Allah na sauka jikin wani ko kuma Allah na haɗewa da wani ya zama Allah su zama Allah su duka waɗanda kuma Ibn Hajar ya kirawo su da Ahlul Zaygi wato zamammu karkatattu batattu suna ɗaukan wannan hadisi don su yi amfani da shi a mummunan manufarsu ta cewa Allah na bayyana a cikin surar dan Adam wai suka ce kamar yadda Jibrilu alaihi salam yake bayyana a surar Dihya Dihyatul Kalbi to wai haka nan shi ma Allah yakan bayyana a surar dan Adam don haka idan wai dan Adam ya kai matuƙa wajen gyara zuciyarsa da ibada to ya zama shi ma Allah har ta kai ɗayansu yana cewa subhana man azhara ناصوته سرة ناصوته الثاقب حتى بدأ في خلقه ظاهرا في سورة الآكل والشارب واتو سلكيا تبتا غواند ألن تكسا تفتو دمتن تكسا لهذكي واتو ألن تكسا تبينر دمتن تكسا حسيد يبين سكين هلتسا أتكين سورة الوالد يكيشي يكيشا واتو سورة الأدب kaga wannan kafirci ne shine kafircin da Allah ya kafirta Yahuda da Nasara a kanta cewa wani Allah ba Allah ba laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha qul laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam Allah ya kafirta su saboda sun ce annabi Isa dan maryam Allah ne ko kuma Allah ɗayan uku ne Allah ya kafirta su yace sun kafirta to idan waɗanda za su ce Isa Allah ne ko su faɗi abu ba abin nan ko su ce Isa da Maryam alloli ne ko Allah uku ne, Allah yake sun kafirta, ina ga wanda zai ce kowa ma Allah ne. Haka babu shakka, idan akwai kafirci to babu kafircin, idan a wato babu kafircin da ya kai wannan kafirci, idan har abinda Yahudawa da Nasara suka yi kira shi kafirci, to babu shakka kafircin waɗannan ya fi nasu zama kafirci. Saboda waɗanda suke da aqidar hululu ko aqidar ittihad suna ɗaukan wannan hadisi a matsayin hujja cewa da Allah da halittarsa babu bambanci, domin ya ce kuntu sam'a hulladhi yasma'u bihi wa basara hulladhi yubsiru bihi, suka ce Allah ya ce zan zama jinsa wanda yake ji da shi. Saboda haka jinsa jin Allah ne, ganinsa ganin Allah ne, tabawarsa tabawar Allah ce, saboda haka shi ma Allah ne. To Ibn Taymiyyah a cikin littafansa daban-daban, kamar a cikin al-Istighatha da kuma ainihin a cikin fatawa, ya yi raddi akan wannan mummunar aqida. Aqida ce da dukkan wani mai hankali ba zai taɓa yarda da ita ba, dukkan wani wanda Allah ya bar shi da lafiyayyen hankalinsa ba zai yarda da wannan aqida ba. Ibn Taymiyyah ya yi raddi akan wannan a cikin littafansa daban-daban, yake cewa a wannan hadisi shi kansa zamu iya ɗaukar raddi akan masu waccan aqida. Zamu ga anan Allah madaukakin sarki ya bambance tsakaninsa da makhluki, bai nuna abu ɗaya bane. A farkon hadisin yace man adali waliyan, kaga akwai shi akwai kuma waliyansa, kaga waliyin ba shine shi ba, ko kaga tun daga nan Ubangiji ya nuna waliyi masoyin Allah duk yadda zai kai ga matsayi ba zai zama shine Allah ba. Sannan yace wa ma taqarraba ilayya abdi, kaga ya kira shi ne bawa, kaga ashe ba yadda za a yi ya zama Allah. Shi kansa hadisin yana rushe wannan aqida din, ya kirawo duk yadda mutum ya kai ga soyayya ga Ubangiji da kusanta Ubangiji yana nan a matsayin bawan Ubangiji. Allah shi ne ar-rabb, shi kuma al-abd. Saboda haka ya bambanta tsakanin kansa da waliyinsa da aduwinsa, kaga sun zama su uku kenan, akwai Allah, akwai kuma masoyin Allah, akwai kuma makiyin Allah madaukakin sarki. Sannan kuma yace kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, kuntu kaga da zai yana komawa ga Ubangiji, sam'ahu wannan dalilin nan kuma yana komawa ga gabawa, kaga. Sannan yace wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi mithli ada'i ma aftaradtu alayhi, kaga a wannan magana an nuna akwai wanda yake kusantar Allah, akwai wanda ake kusanta, akwai mai kusanta, akwai wanda kuma ake kusanta. Mai kusanta shine bawa, wanda ake kusanta kuma shine Allah. Yace fa idza abaktu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, bai ce kuntu iyyahu ba, bai ce kuntu iyyahu ba, bai ce na zama shi ba. Da yace na zama shi sai ka ce ya zama shi ma ya zama Allah. Yanzu bara ana wani taro na sufaye, wani ya tashi yana yi wa sarki firari, duk duniya a duk wani abin nan a fatan gari ana ji ta kafin watsa labarai, sai yake cewa ya Allah ka zama jin sarki, ka zama ganin sarki, ka zama kaza sarki, sai ce ya Allah ka zama sarki. Wallahi ba wanda ya motsa jikinsa wai ya ji cewa ya yi ba daidai ba, sai Allah ka zama shi. To kaga shi dan wahada fil wujud ne, dan mai ganin kowa Allah ne, kuma ana ganin shi a matsayin musulmi har ana ba shi limanci. Allah ya sauke, yanzu kai sallah a bayan wannan Allah ka gama yawo. Saboda haka abinda malamai suke faɗa shine idan ka je ka zo wa Fathul Bari na Ibn Rajab da Fathul Bari na Ibn Hajar da Jami'u Ulum wal Hikam da sauran littattafan da ake sharhin hadisin, za ka ga duk malamai na Allah suna ba da bayani kyakkyawa game da fahimtarsu ga hadisin. Babu wani wanda ya ce hadisin yana nuna bawa zai riki ɗaya zama Allah. Kuma ƙarshen hadisin har ila yau yana ƙara ƙaryata wannan aqida, yake cewa wala in sa'alani la'u'tiyanna, lalle tabbaci haƙiƙa idan ya roƙe ni zan bashi. Kaga akwai bawa wanda yake roƙo mai buƙata, akwai kuma Ubangiji wanda yake mawadaci mai bayarwa. Kaga a ce da bawa mai buƙata mai roƙo da Ubangiji wanda yake mai bayarwa mawadaci, a ce kuma sun zama ɗaya, kaga ba zai yiwu ba. Ce wala in ista'azani la'u'izanna, lalle tabbaci haƙiƙa idan ya nemi tsari na zan tsare shi. Kaga a ce akwai bawa mai neman tsari, wanda yake cikin fargaba da tsoro, akwai kuma Ubangiji wanda yake bada kariya, wanda yake mai karfi, wanda babu abin da zai gallabe shi. Kaga a ce a daidaita bawa wanda yake mai rauni yana neman kariya da tsari, da wanda yake Ubangiji shi wanda yake a ainihin mai karfi, wanda babu abin da zai gallabe shi, mai bada tsari, mai bada kariya, a daidaita su a ce ɗaya suke. Kaga babu haukan da ya kai wannan. Fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, fadar Allah madaukakin sarki a wannan hadisi na Kursi, da yace wala in sa'alani la utiyanna, wannan yana nuna matakin da shi wannan bawa ya kai, kamar yadda muka ce matakin kusantar Ubangiji da walittaka mataki mataki ne. Ko wanda za su kai matakin idan sun yi roƙo, tabbas Allah zai ba su. Idan sun roƙa, Allah zai ba su, zai ba su abin da suka roƙa, ko kuma ya ba su wani abu kwatan kwacinsa. Amma roƙon su ko addu'ar su ba za su faɗi ƙasa banza ba, ko dai ya ba su ainul matlub, ko kuma ya ba su wani abu kwatan kwacinsa, amma addu'ar su ba ta tafiya hakanan. Akwai waɗanda suka shahara cikin sahabbai da magabata da zamantowar su mujabi addu'a, idan sun yi addu'a to ba ta faɗuwa, tana karkuwa. Ya zo a cikin Bukhari da Muslim hadisin Rubayya bintin Nadr, lokacin da Rubayya bintin Nadr ta karya haƙorin ainihin wata kuyanga, sai masu kuyanga ɗin suka kai ƙaragun Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Rubayya bintin Nadr ta karya wa kuyangar su haƙori, haƙorin gaba, saniya. Shikenan sai su ɗan uwar Rubayya sai suka nemi cewa a karfi diyya ta wannan haƙora da aka karya wa abin nan kuyangar su, sai suka ce su ba za su karɓi diyya ba, ba za su karɓi harshe ba. Sai to shikenan ku yafe mana, sai suka ce ba za su yafe ba, su kawai kisas. Manzo Allah ya ce ya anas kitabullahi kisas, ya anas abinda Allah ya wajabta a littafinsa shine kisas. Ma'ana ta karya haƙorinta ita ma za a karya nata. Anas ibn Nadr dan uwan Rubayya bintu Nadr cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce a tuksaru saniyatu Rubayya, yanzu sai an karya haƙoranta na gaba. Wallazi ba'athaka bil haqq la tuksaru saniyatu Rubayya, ka duba rantsuwa ce na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya ba za a karya haƙoranta na gaba. Kaga yayi rantsuwa haka na faruwa, sai mutanen suka ce to sun yadda a ba su diya. Sai Annabi ya dube shi yace inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abara, lalle daga cikin bayan Allah akwai wanda tabbas in yayi rantsuwa ga Ubangiji sai Ubangiji ya kutar da shi. Wannan Anas ibn Nadr shine wanda aka kashe shi a yakin Uhud, kuna tuna kissar lokacin da aka yi tafafatawa, yaki yayi zafi, kura ta turnike, har ma aka dinga yayata cewa an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aka jikkita musulmi da dama aka kashe su. A wannan lokacin ya shiga aka yi ba ta kashi, lokacin da aka zo ana duba waɗanda aka kashe, aka gan shi kwance, aka ma kasa gane shi saboda sara da suka da yake jikinsa, babu wani bangare a jikinsa face akwai sara ko suka, aka iya kasa gane wane ne kafin haka ta faru, wato kafin ya kai kasa a kashe shi, ya kashe wajen mutum nawa, ya kashe wajen mutum goma cikin arna, yana tsakiyar su. Ba wanda ya gane shi sai ƴar uwarta din nan Rubayya bint Nadr, ita ce ta iya gane shi, ita ma ta zanan tafin hannunsa. To wannan shi ne Annadr, Anas ibn Nadr, kaga ya yi rantsuwa, Allah kuma ya kubutar da rantsuwarsa. Wala in sa'alani la utiyanna, ya tabbata cikin sahih al-Mustadrak na Hakim hadithin Anas, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kam min da'ifin mutada'if zai tumrain law aqsama ala Allah la abarra منهم البراء بن مالك. واتو ده dama akan samu mai rauni wanda ake wato wanda yake mai rauni kuma ana raurana shi, wato ba a daukan shi wani abu, ce zai tumre yana sanye da wasu tufafi wadanda suke matattu a jikinsa, amma da zai yi rantsuwa ga Allah sai Ubangiji ya kubutar da shi. Annabi yake daga cikin su akwai al-bara ibn malik. Bara ibn Malik shi ba yana daga cikin waɗanda in sun yi rantsuwa Allah zai yi abu kaza, sai Ubangiji ya kubutar da su ya yi wannan abu. Rubba ash'ata akhbara madfu'an 'ala al-abwab, madfu'in 'ala al-abwab law aqsama 'ala Allah la abara. Sautari za ka ga wani biringitsatsa haka ba wani cikin tsari ba akbara yana da kura tare da shi kuna jan hankali na yana abin nan kura tare da shi madfu'in ala al-abwab in yazo guri ba a bari shi ya shiga inda ake duk taro aka ganshi sai a kore shi kai wa ne ya cika ba ma za saurare shi yayi bayani ba amma annabi ce law aqsama ala allahi la azra saboda matsayin da yake da shi a gurin Allah da zai rantsuwa ga Allah to sai Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi al-bara ibn malik wata rana ana cikin fafatawa da mushrikai musulmi suka zo wajen suka ce aqsim ala rabbik san san ga irin martabar da yake da ita ce karance ubangijinka zai babu nasara wato in aka ji abu yayi tsatar nike sai ya ce kai rantsuwa ubangijinka babu nasara sai ya rantsi ya ce aqsamtu alayka ya rab lama manahta la aktafana aktafahum ya ubangiji na rantsi lalle ka bamu nasara a kansu dan da nan sai suka samu nasara kuma da aka zo aka shiga artabu suka kuma dawowa suka ce da Allah ka rantsi yace ya ubangiji na rantsi ka bamu nasara a kansu ni kuma ka dauki raina a wannan karo na biyu aka shiga duk gobe kuma ban san gunwa za su ba aje haka nan Sa'ad ibn Abi Waqqas Sa'ad ibn Abi Waqqas dai daga cikin al-mubashirin bil janna shi ba yana daga cikin wadanda in sun yi addu'a sai ta kama ba ta faduwa wata rana wani mutum yayi masa kariya sai yake cewa Allahumma in kana kaziban fa ahmi basara wa atil umra wa arridhu lil fitan Sa'ad yayi masa irin wannan mummunar addu'a yace ya ubangiji in kariya yake ka makantar da ganin sa ka tsawaita rayuwarsa kuma ka jefa shi cikin fitina فأصاب الرجل ذلك كله أبن لن أتأيب فتاة سيدة يتعامل مطمئن بك فكان يتعرض للجواري إذا كان ماتا سكا بتصير عند موسى الفجير يسكفة تقفتك أما تيب أما تا ألنبنا يلا سوى شيخ كبير مفتود أصابتني دعوة سعد نتصوه تقفتني أمفتنيني الدعاء سعد تاكاماني wanda hadisi yana cikin Bukhari riwayar Jabir ibn Samura wata rana Sa'ad ibn Abi Waqqas ya ji wani mutum yana zagin sayyidina Ali sai ya masa mummunar addu'a sai Allah ka gama da wannan mugun mutum nan take sai ga wani raƙumi ya balle ya arto yana zuwa ya banke wannan mutum ya bita kansa sai da ya mutu haka nan Sa'id ibn Zaid shi ma daga cikin al-mubashirin bil janna to shi ma yana daga cikin mujabi ad-da'wa wata rana wata mata tayi masa rintan gonarsa yana da fili matan nan tayi rintu ta ce lalle nata ne ya ja ta ja sai ta kammata shi kenan sai mata addu'a yace Allahumma in kanat kadibatan fa a'mi basaraha waqtulha fi ardiha ya Allah in ba tan nan makaryaciya ce to ka makantar da ganinta ka kashe ta a wannan bi ta tattata sahamiyat sai ku tabakace wani lokaci da daddare tana tafiya cikin wannan gonar sai kawai ta fada cikin rijiya ta mutu sai ta tana cikin sayyid muslim haka nan daga cikin mujabud dawa akwai al-ala ibn al-hadrami العلاء ابن الحضرمي ولوان دي شهرة اتكين اينهن تابعي دا كرامة شيني واندا سوكي تفيا اكل روا روا ما تارد قلق ولا بقاها ساكا كمان لك كي تاكا كتا فوشن بلا هكا ستاكا ستاكا لك العلاء ابن الحضرمي وطرانا يا فتشكين وطر لندنا تي اشكيشي من تنن يكاما من لندنا نبا روا سيجي سلا يا الدعا سنا اين تن تفيا تكي كتن sai suka samu wasu ƙoramu wanda sun cika da ruwan sama har suna gudana wannan runduna suka sha ruwa suka cika ainihin salkokin salkunansu sannan suka yi gaba kadan sai wasu daga cikin ainihin wannan runduna da suka ci ba za su dawo ga waɗannan ƙoramu domin wataƙila su ƙara cika wasu salkar tasu suna dawowa sai suka samu gurin ƙara a bushe kamar ma ruwa bai taba sauka a gurin. Haka nan Abu Muslim Al-Khawdani sai daga cikin tabi'ai wanda shi ma ya shahara da irin wannan. Abu Muslim Al-Khawdani shine wanda Musailama yasa aka jefa tuta amma bata ci shi ba, har sai da Umar yake cewa na gode Allah da bai karbi raina ba har sai da ya nuna mun abinda ya faru ga Annabi Ibrahim alayhi salam akan ɗaya daga cikin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yakan wuce abin nan, barewa takan zo ta wuce ta gabansa, yaya su zagaye shi, Abu Muslim kai addu'a Allah ya tsare barewar da ya tsaye da ita mu je mu kama, sai addu'a sai su je su kama barewar a tsaye cak ta san wuce. Ya taba yi wata mata addu'a wacce ta bata mata iyalinsa, yana zaune da matar salami lafiya tana masa biyayya, wata munguwa algunguma ta zo ta lalata masa dabi'un matarsa, sai ya mata mummuna addu'a ya ce Allah ka tafiyar da ganinta ta zama makauniya, kaga ba za ta dinga zuwa gidansa ko da yaushe ba. Dan take idan tai makanci hankalin ta ya tashi, ta zo gurinsa tana ta lallashinsa tana cewa da Allah ya ji kanta ba za ta kara ba. Shine ya addu'a Allah ya dawo mata da ganinta, ya dawo mata da ganinta, shi kuma Allah ya gyara masa matarsa. Hakanan Abdullahi ibn Mutarrif ibn Shakhif shi ma ɗaya ne daga cikin mutanen da Allah yake karɓar addu'a su ba ta faduwa. Wata rana wani mutum ya yi masa ƙarya, Abdullahi yake cewa in kunta kaziban fa'ajjilillahu hatfak, ya kai in wane in dai ƙarya kake Allah ya gaggauta kashe ka. Nan take mutumin ya faɗi. Hasan al-Basri shi ma yana daga cikin waɗanda Allah yake karɓa addu'a su. Hasan al-Basri wata rana wani ɗan bid'a mu'tazili ya dame su, ya damu abin nan su kun sai da yan bid'a suke ba sa san zaman lafiya. To shine suka je suka gaya wa Hasan al-Basri, sai ya addu'a shi Allah ka kai mana maganin sa, nan da nan shan inda ya kama shi. Aya tafiya aka ga ya zube, aka kwashe shi langalanga har zuwa kafin a je gida ya mutu. Haka nan Muhammad ibn Munkadir shi yana cikin waɗanda Allah yake karɓar addu'a, suna nan da dama daga cikin ainihin bayi na kwarai waɗanda suke ainihin da wannan karama din. Idan sun roƙi Ubangiji, Ubangiji yana ansa addu'a su. To sai dai sukan yi haƙuri, sautari sukan yi haƙuri da jarraba da Ubangiji yake musu, ba su cika yin addu'a ba, ba su cika riƙe wannan makamin su yi ta ainihin bulala da shi ba. A lokacin da aka riƙe Ibrahim at-Taymi lokacin da Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ya riƙe shi, yana daga cikin masu wanda sun yi addu'a nan da nan kamar salon takobi. Aka ce da shi to kai addu'a mana ga wannan azzalimin, yace saboda me zan yi addu'a ya raba ni da abin da nake samun lada a kansa. To wannan jarraba din a sashi a kuku lada yake samu, ya zai addu'a a raba shi da abin da yake samun lada a kansa. Wata rana Sa'id ibn Jubair shi ma yana daga cikin waɗanda addu'ar su ba ta tafiya. Haka nan yana da wani zakara duk sanda abin nan, duk sanda ya kwanta bacci zakaran yakan yi, in lokacin tashin sai zakaran yakan yi cara ya tashe shi. Sai wata rana zakaran nan bai yi cara ba har lokacin tashin sai ya wuce, da ya tashi sai yake cewa kafa Allahu sautak, ta wannan zakara Allah ya datse wannan murya taka, ya katse wannan murya taka. Daga ran nan zakaran bai kara cara ba, babu ta tace to kada ka sake yi wani addu'a irin wannan. Haka duk abin da ya same shi baya irin wannan. To suna da haƙuri, idan abu ya same su yi haƙuri, ba sa ainihin yawan addu'a irin wannan. To duk wannan mataki ne na kusantar Ubangiji, mutum yana kusantar Ubangiji har ya kai matakin da shi ma Ubangiji ya ce wala in ta'alani la u'tiyanna wala in ista'azani la u'idanna, lallai tabbaci hakika idan ya ne ya roƙe ni zan bashi, kuma lallai tabbaci hakika idan ya nemi tsari na zan tsare shi. Allah ya ci gaba cewa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi 'abdi al-mu'min, ban taɓa kai kawo ga wani abin da ni ne aikata shi bane kamar yadda ne kai kawo game da karɓar ran bawa na mu'mini. Yakrahu al-mauta, yana kin mutuwa, wa akrahu musa'atahu, ni kuma ina kin munana mata. Wato saboda mutuwa wani abu ne mai tsanani, sakaratul maut ana da tsanani, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mutuwa sai yake ainihin sa hannunsa a cikin ruwa yana shafawa a fuskarsa, yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat, la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. lalle mutuwa tana da ainihin maye, to takan sa mutum ya zama a cikin mauci kamar wanda yake cikin maye. Idan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama haka ya ji mutuwa, ina ga wani wanda zai, ba ma za a kwatanta su ba. Shi yasa lokacin da Amr ibn al-As yake cikin magagin mutuwa, in ya dawo hayyacinsa, ɗansa yakan tambaye shi yace yaya kake ji, yace ajiduni ka annani atanaffasu min summi ibra, ji nake kamar ina shakan numfashi daga kofar allura. وأجدك أن الشوك يجر من قدمي إلى هامتي. نكن جيك مرأنا ثاوة ولليشي نيمي كيا على جن شدك تفافوا نزوى كينا. فهذا شكي سفلتا أي متوى سنة جن سدت أنني وما ذاك صابوا جد حكا من كبعتا سنة شوى كد سنة رغم الله كده يتوقع كيموس متوى. Umar ibn Abdul Aziz yana cewa ba zai ru ana akrahu an as'ala Allah an yuhawwila alayya sakarat al-maut li'annaha akhiru ma yukaffaru bihi 'an al-mu'min, ba zai ru ubangiji ina kin a ce an sauƙaƙe min wato maye dandanan azabar mutuwa, yace saboda ita ce dama ta ƙarshe da za a kankare wa mu'mini laifin fukanta. Sannan kuma saboda irin abinda Allah zai rika nuna wa mumini a wannan lokacin na gidan aljanna da ni'ima da aka tare da masa, sai ya ji cewa wannan zafin mutuwar baya ba ma wani abu bane, saboda Allah yake a gama daukar ran zai je samu wannan abin da aka sabanin kafiri, sabanin mugu, lokacin da ake dantsana masa kuma azabar mutuwar, a lokacin kuma ana nuna masa wani abin da yafi wannan tsanani, ana cewa ga shi can fa a gama da wannan fa sai kuma wani wanda yafi shi. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'a wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'a. Wannan lokacin da ake zara ran ana nuna masa abin da zai iske bayan mutuwarsa, sai ya je yana son mutuwar, ba wai mutum yana nan lafiyar talau bai je yana son mutuwar, wannan tafiya ta dan adam kowa baya son mutuwa. Sai ta Aisha lokacin da ta ji wannan hadisin take cewa ya Rasulullah kulluna yakrahu al-maut, dukkan mu ba ma son mutuwa. Ba shi kuma kace wanda yake son saduwa da ubangiji sai ubangiji ya so saduwa da shi, wanda baya so sai ubangiji ya ji baya son saduwa da shi, shi kulluna yakrahu al-maut, sai Aisha ba haka yake nufi ba. Lokacin da bawa yake cikin mutuwa, Ubangiji yana nuna masa abin da ya tanada masa na ni'ima idan mu'mini ne, sai ya ji yana son a gama karɓar ran nashi dan ya je iske wannan ni'ima da Allah ya tanada masa. To wannan shine ahabba liqa Allah, ba wai karan farko ba kace kana son mutuwa, mala'ika annabi Musa ma ya mari mala'ikan mutuwa bare wani ga magari, annabi Musa yana gidansa kawai wani ya duro yace zan dauran ka, kawai ya kwashe shi da bayi, shi ne ya koma zuwa ga Allah ya faɗi cewa to ba gashi abin da ya faru, annabi Musa ya mare shi. To shi ne Allah ya wahayi ga annabi Musa ya ce to ka mari mala'ikan mutuwa, ba ka san mutuwa, dora hannunka akan ainihin bijiminsa, duk iya abin da adadin da tafin hannunka ya rufe na gashin bijiminsa din nan, iya adadin yawansa, to an baka shekaru a wannan adadin. Yace ya Ubangiji na kusan in sadu da kai, saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi ya zo karɓaransa. A nan ya mare saboda bai san waye ba, har kawai mutum ya zuro gidanka ya ce ba ni ranka, ai dole ba abin da ya fi mari ma sai kai. Da Allah ya ce wanda ya leƙa muku gida ma kuka jefe shi, idanunsa suka tsiyaye, idanunsa sun tsiyaye a banza, ina ga wanda zai zuro ya ce ba ni ranka. A wancan lokacin mala'ika yakan bayyana a surar mutum ya je ya ce zai malakul mauti ya je ya ce a bashi rai. To tun daga wannan lokacin ka iya daina bayyana sai mutuwar ta zo. To kaga idan annabawa ma sukan yi haka, idan kuma ga wanda ba annabi ba, to amma lokacin da aka zo karɓar ran, duk tsananin da ake ji na karɓar ran, bawa mumini saboda abin da yake gani na ni'ima sai ya je yana son saduwa da Ubangiji, wanda yake kuma kafiri sai ya ji baya son saduwa da Ubangiji. To wannan yanayi na rashin na tsanani da yake faruwa ga mumini, mumini baya jin daɗin wannan tsananin. to wannan rashin jin dadin nashi shine ubangiji yake magana anan shi ma baya so to amma mutuwar ta zama ce da kullu nafsin za'iqatul maut ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qaddu nafsi 'abdi al-mu'min bab ban yi kai kawo ga aikata wani abu wanda ni bai aikata shi bane kamar yanda ne kai kawo game da karbar ran bawa na mu'mini yakrahu al-mauta yana kin mutuwa wa akrahu musa'atahu ni kuma yana kin bata mata wala budda lahu minhu kuma lalle sai ya mutu din Allah madaukakin sarki ka sa mu cika da imani Allah madaukakin sarki ka ba mu dacewa abin da muka faɗa daidai Allah ka karba mana abin da muka yi na kuskure Allah ka yafe mana ka nuna mana daidai domin mu yi aiki da shi wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam mu ma muna ƙara jaddada abin da ɗan uwa mai jawabi yanzu ya faɗa da cewa waɗanda suka yi wannan ƙoƙari tun daga kan shi shugaba Malam Yakub Musa har zuwa kan su waɗannan ma'aikata da irin haɗin kan da suka bayar da irin ƙoƙari da suka yi na wajen su ga sun sassauta duk da cewa wani umarni ne ya zo musu daga sama wanda ya fi ƙarfinsu amma duk da haka suka gan su a matsayin waɗanda suke kan wani dagar wata iyaka da za su ba wa musulunci kariya a wannan guri suka ga cewa ya kamata su yi aiki da wannan dama muna fatan Allah madaukakin sarki ya sakanka musu da alkhairi hakanan su kansu a ma'aikatan KTTV waɗanda suka ɗauki nauyin sa wannan darasi da muke yi tun lokacin da suka fara ɗaukar sa har zuwa yanzu ba tare da tsautawa ba kuma fi sabilillahi Allah madaukakin sarki ya sanya musu wannan a cikin mizanin ayyukan su ranar gobe kiyama Allah madaukakin sarki ya sanya wannan shine sababin tsiransu ya albarkaci rayuwar su da ta zuriyar su gaba ɗaya waɗanda duk za su taimaka wajen yaɗa addinin musulunci a ko'ina ne ta kowace irin hanya ce muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba su ƙarfin gwiwa ya kuma yalwata musu cikin arzikin su Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan mu gabaki ɗaya wannan yana cewa dan Allah ina son ƙarin bayani akan hadisin da yake cewa lalle ana yi wa mamaci azaba saboda kukan da danginsa suka yi mishi kuma gashi Allah yana cewa wata rai ba za ta dauki laifin wata rai ba babu shakka wata rai ba za ta dauki laifin wata rai ba sannan kuma mutum ana bashi ladan aikin da yayi ko zanubin aikin da zanubi na aikin da yayi wa Allah talil insan illa ma ta'a wa anna sa'ahu sawfa yura to wannan hadisi ne sahihi yana cikin bukhari yana cikin muslim almayyit yu'adzabu bima niha alayhi almayyit yu'adzabu bima niha alayhi aw tarwa inna almayyit la yu'adzabu bi bukai ahlihi alayhi kuma tashmamaci ana masa azaba da kukan da danginsa suke yi masa malamai sun yi bayani iri daban-daban wajen fassara wannan a sayyidatuna Aisha tana cewa ba a ji hadisin daidai ba kafiri ake cewa ba kowane mamaci ba amma dai abinda ta faɗa din ba shine daidai ba saboda sauran sahabbai sun ruwaito shi ba maganar kafiri ba kuma mutlaki kowane mamaci to anan malamai suka ce to gashi kuma Allah ya ce ba a kama rai da laifin wata rai shine wasu suka ce la yu'adzabu wasu suka ce azaba ce ba wai irin azaba ta wuta ba ko ta duka a'a kasancewar ya shiga kabari kuma ɗan uwansa suna masa kuka wannan kuka din zai rika sa masa baƙin ciki a cikin kabarin sa na abin da ya bari wato na rashin sa a cikin iyalinsa wasu sun fassara shi da haka wasu kuma suka fassara shi da cewa abinda ake nufi mamacin da ya san cewa iyalansa za su yi masa wannan amma bai karantar da su ba wato wanda bai karantar da iyalansa cewa idan an mutu ba kyau a dinga yin kuka kukan da ake nufi ba wai kuka na zubar da hawaye ba wannan rahama ce da Allah yake sanya ta cikin zukatan bayansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama lokacin da ɗansa Ibrahim ya mutu an gaishe yana zubar da hawaye ce wannan rahama ce da Ubangiji ya saukar da ita a cikin zukatan bayi kukan da ake nufi lokacin da mutum zai buɗe miliyan dalilis yana ta kuka ana ta jin ƙarajinsa wannan shi ne kukan da ake amma abin da yake tafi zubar da hawaye wannan ya fita daga ainihin kudura ta ɗan adam baya ta ɗan adam zai yi lokacin da mutum ciki ya rufe shi sai ya zubar da wannan hawaye amma kukan da ake magana a kansa shi ne lokacin da mutum zai ɗaga miliya yana kuka watakila ma har yana yin wasu kalmomi da ba su dace ba tun ya ce to ya shiga uku tun da ya rasa wannan mamaci to kuma shi kenan shi da rayuwa mai daɗi har abada ya manta da Allah kamar cewa babu Allah wanda shi ne zai tallafe shi ya tattale shi a bayan wannan mamaci nashi to irin wannan kukan malamai suka ce shi ake nufi, kuma wanda ake yiwa azaba shine wanda ya san cewa za a yi masa amma bai karantar ba, saboda haka ana masa azaba ne ta rashin gajiyawa wajen karantar da wanda suka ya san cewa za su yi laifi a bayansa a dalilinsa, shi yasa za a yi masa azaba. Ko kuma a'a, wanda ma ya yi wasiki ya ce in ya mutu a yi masa kuka rilis, kaga wannan shi ya yi umarni ne ma da mummunan aiki. Wannan kuma a jahiliya haka suke yi, a jahiliya haka suke yi, kamar yadda abda ya zurfa ibn al-abd yake cewa ƴar uwarsa idza mittu fabkini bima ana ahluhu wa shaqqi alayya al-jayba ya umma ma'badi, yake cewa idan na mutu ki yi mun kukan da ya cancanta, saka har dauko hayar da masu kuka ake yi. Akwai mata waɗanda su sana'a suke nan an-niyaha, ana kiransa an-na'iha, ita aikin ta kenan ta zo ta yi kuka ris da hawaye a biyata, saboda haka wanda ya isa yana dangin sana da kuɗi to shine wanda za a fi masa kuka. A jahiliya suna wannan, kaga wannan wasiya yake, idan ya mutu a yi masa kukan da ya cancanta, kar ma a yi masa kuka ɗan kaɗan, a yi kukan da duk gari zai yi cewa ai wani ake wa kuka ya mutu, ya ce wa shuqqi alayya al-jayba, sannan ya ga taguwarki wuyan rigarki saboda ni ya umma ma'badi. To malamai suka ce kaga irin wannan ba abin da zai hana ba za a yi masa azaba ba, shi fa yake wasiyaci cewa ai abin da aka ce ka a yi. Kaga wannan an kama shi ne da laifinsa, ba an kama shi bane da abin da ba shi yayi ba. Wannan shine dai bayanan da malamai suka yi ta yi akan wannan hadisi, amma hadisin ya inganta. Wannan kuma yana cewa wai dan Allah ba ma sallama, a yayi sallama a can gefe guda, assalamu alaikum, yace malam wai dan Allah me yasa a kullun kuka tashi sai ku rika kira kuma shirkai, sai kuma dole ne wai sai na ce ni dan izala ne, sannan sunnar da nake yi za ta inganta. Mu dai ba wanda muka duba shi, muka dube shi, muka ce da shi mushriki, a abubuwan duk da karatu ya zo kansu za mu faɗa, ba mu muka rubuta ba, Allah ya faɗa, manzonsa ya faɗa, za mu canza? Saboda haka abinda muka gani a rubuce za mu karanta, mu ba mu nuna wani mun cewa na ba, ba mu faɗi wani mutum muka ce da shi muke ba, ko wani ko ƴan wata unguwa muka ce ƴan unguwa, ko ƴan wani gari, ko wani layi, ba mu kira wannan ba, dan me ne za ka zargu? Abinda muka karanta shi muka fassara, babu abinda muka faɗa haka dan kashin kanmu haka kawai muka dubi wani aiki muka ce shirka ne, alhalin ba Allah da manzonsa ne suka ce shirka ba. Wannan in muka yi haka mun yi laifi, mun yi shishigi. Ka dubi abinda Allah bai kira shi shirka ba ka ce masa shirka, ko ka dubi abinda ba a kira shi kafirci ba ka ce masa kafirci. In kai haka kayi wa Allah ƙarya, wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban, babu wanda ya kai zalunci kamar mutumin da zai wa Allah ƙarya. Duk wanda zai kira abinda ba kafirci ba kafirci yayi wa Allah ƙarya, duk wanda zai kira abinda ba shirka ba shirka yayi wa Allah ƙarya. To haka nan al-aqsu, al-aqsu bil-aqsu, haka nan ba daidai bane Allah ya ce abu kaza kafirci ne, ko manzansa ya ce abu kaza kafirci ne, ko Allah ya ce abu kaza shirka ne, ko manzansa ya ce abu kaza shirka ne, kai kuma ka ce ba shirka bane, ka ce san annabi ne. In kai haka kai wa Allah ƙarya kai, saboda ba wanda ya isa ya canza ayar Ubangiji, ba wanda ya canza hadisi na Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka mu karantarwa muke yi, kuma mu wa'azi muke yi, ba yanke hukunci ba, ba wanda muka je muka kamo shi muka zo muka yanke masa hukunci cewa yayi shirka. Amma abinda duk nassi ya zo da shi ba za mu iya canzawa ba, mun sha magana akan hukunci daban, sannan dora hukunci kuma akan wani muayyani daban. Wannan babu wanda suke bayani, wannan ma sai ahlus sunna, su ɗan bid'a ma ban san wannan kashe-kashen ba. Mu ahlus sunna gurin ba aka ji wannan, mu muke cewa laisa kullu man wata'a fil kufr waqa'a al kufru alayhi, ba duk wanda ya fada cikin kafirci kafirci yake fada kansa ba. Mu muke wannan bayanin dalla dalla daki daki, ko karatu na shekaran abin nan shekaran jiya Lahadi sai da dai wannan bayanan. Saboda haka mu muna wannan bayanin muna adalci, a ba ban san masu kafirta musulmi, wanda zai ce maka Bush baya ya kar ba musulmi yake yaka ba, ya wahabiya wake yaka, shehi ne da rauni a kansa tsoho tukuk, amma tsohonsa bai hana shi wannan ƙaryar ba, ya ce wai duk wanda Bush yake yaka ba musulmi yake yaka ba, wahabiyawa mai wannan magana take nufi cewa dukkan waɗanda Bush yanzu yake kashewa a duniya kafirai ne. Maganar abinda take cewa kenan, mutanen da Amerikawa da sauran ƙungiyar tarayyar Turai suke kashewa a Afghanistan ba dare ba rana a gurin wannan tsohon ba musulmi bane kafirai ne, tunda yace ba musulmi ake yaka ba, kaga abun sa kafirai ne. Mutane da suka mutu a Iraki tun daga farkon hare-hare da America ta kai kuma suke mutuwa har gobe a gurin wannan tsohon ba musulmi ba, akwai mai kafirta musulmi da kai wannan kasa guda yake kafirtawa kasa guda? To kuma wani yazo ce wai ɗan gizala sun kafirta musulmi amma ya manta wannan? Babu shakka wanda yake fadar haka bai ma san me ya sunna ba, kuma mu ba mu ce wani sunna ba za ta inganta ba sai yayi a sunna dai sunna ce. In ka karanta abu a Sahih Buhari kai aiki da shi, Sahih Buhari din yana nan shekara sama da shekara 1000 musulmi suna aiki da shi tun ma kafin a samu bayyanar wani a cikin wannan kasa ko a samu bayyanar kungiyar izala. Sai a ce duk aikin da suka yi waɗancan a baya ba karɓaɓɓe ba ne, ba wanda ya taɓa faɗar haka. La iyaka dai kawai waɗanda suke ruɗu su suke kairin wannan ruɗu don su hana mutane fahimtar gaskiya. Saboda haka kai haƙuri ba a ce maka mushriki ba, amma abinda mutum zai yi na shirka ko ba za a fata faɗa ba. Wannan kuma ya ce dan Allah wane wani irin dalilai ne suka sa suke sa a kimin mutum sallah, wanda duk sallah shi ba ta yi ba in yayi shi kadai ba abin shi, wannan shine kaida. Amma man sahha salatu sahha imamatu, wanda sallar ta shi kadai idan ta yi ta yi kyau to shi kenan, in yayi sallah da mutane sallar ta idan, wanda sallar ta shi kadai ba ta yi ba to ya ku zuwa ina? Sannan kuma ya ce meye matsayin niqabi a musulunci, kuma meye hukuncin aibata shi ko aibata mata masu sashi? To niqabi shi ne abinda mace take rufe fuskar ta bar idanuwan, shi yake kira niqab. Hijab abinda ake rufe hijab shi kuma aiwa mace tsari ba tare da tana fita tana gauraya da maza ba, shi ne hijab. Asalin kalmar hijab abinda take nufi kenan. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Hijab shine shamaki tsakanin maza da mata kada su gauraya da juna, shi yake kira hijab. Jilbab kuma shine lullubin da mace take rufawa a jikinta don ta rufe abin, shi yake kira jilbab. Sitirar da za ta sa ta rufe jikinta shi ake ce mata jilbab. Saboda kalmomin niqab kuma wanda aka rufe fuskarta kamar ana ganin idanuwan ko tana ganin mutanen da suke a waje su ko ba ta ganin fuskar ta, shi yake kira niqab. Matar Annabi sallallahu alaihi wasallam suna sa niqabi, don haka mutumin da zai soki mace da take sa niqabi kaga kamar yana sukan matan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Sai Annabi ya gani ya tabbatar da wannan, mutum ya soki sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanar da cewa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan izgili ne da Allah, wanda yake kuma izgili da Ubangiji. Babu shakka wannan ya kafirta, wanda duk zai izgili da Allah yana sanar cewa wannan hukunci Allah ne ya saukar da shi. قل أبي الله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سواء إذ جليل أبدا يتبذكى شرعاني كيدا كي إذ جليل ننكافين شرعاني وما كتشيك أبدا إذ جليل الشيء وانا هنا في مسنجة ردة وانا نقوم يكي تنبير أبيها متى يكي تيوى معنى وانا حديثي كان رسول الله يعجن أن يعتمد على يديه مثلا كتن سينا أجنو ودوينا دوغلو بيسا حنا ينسى لوك سند زي تاشي لوك سند زي تاشي لغا سجدا يتاشي تي وانا حديثي لي اسناد السنة يتون هنا تكن المعجم الأوسط نطبراني حديث عبد الله بن عمر حديث يا انجنتا هنا تكن المعجم الأوسط لا الطبراني فولاك أجنو سنة شي دمو تنياي باع عيبا سامشي دمو تنبهي باع شوى تلسة تالالة شي ko kuma yayi laifi dan bai yi ba, saboda ka wanda yayi yazo da abin da yake sunna wanda kuma bai yi ba wani abu ne na sunna ya rabu da cikin sallar, amma sallar ta tana nan tayi. Wani kuma yace ya ingancin wannan hadisi man sannan yace ya ingancin wannan hadisi man qala ana falaysa huwa, wanda yace ana falaysa huwa wannan ba gaskiya bane, manzo Allah bai yace ana ba a ce ko ba ba huwa ba ba ya ce ana sayyidu waladi adam ba, ana sayyidu waladi adam ana ibn abdul muttalib. Saboda annabi ba ya ce ana, kuma a ce ya ce wanda ya ce ana falaysa huwa, wato wanda ya ce ni bai isa ba, annabi bai isa ba, wannan ba gaskiya ba ne. Kuma ya za mu yi magana babu ana, duk magana akwai ana a cikinta. Sannan manzo Allah ya ce wanda ya nemi nasiha la taghdab, wannan la ta gazab kada kai hushi, yake mai ma'anar ban san me yasa yake cewa mai ma'anar ba, me yasa yake tambayar ma'anar la ta gazab kada kai hushi? Wataƙila zai ce yaya manzo Allah zai ce kada ayi hushi, tare da cewa fushi dabi'a ce da Allah ya halicci dan adam da ita. Annabawa ma suna fushi, balamma takata an Musa al-ghadab, annabawa ma suna fushi. Sai da annabi ya ce kada ayi fushi, malamai suka ce abinda ake nufi da kada kayi fushi ma'ana kada ka wato yi abinda fushinka yayi maka shitta, irin abinda fushinka yayi ne maka yi. Lokacin da mutum yayi fushi sai dan zai karanta masa wani abu, ya kamata in dau mataki, ai mutumin nan bai kamata in kyale shi ba, ya kamata gobe in je in yi kaza kaza kaza, wannan abin da shi dai yake maka ibla'i, kada ka yi aiki da shi. Abin malamai suka ce natijatul ghadab, abinda fushin zai haifar kada ka yadda ka dauke shi a matsayin abin da za ka yi aiki, shi ne abin da yake nufi la tarda. Amma fushi ana yin fushi, wasu malamai suka ce anan fushi iri biyu ne, akwai fushin da za ka yi dan Allah, akwai kuma fushin da za ka yi dan kanka. To ana kwadaitar da kai kada ka yi fushi dan an taba ka, amma dan an taba Ubangiji kai fushi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kowa fushi idan an taba dokar Ubangiji, babu sanda ake ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fushi kamar lokacin da za a keta doka ta Ubangiji. Wannan fushin la dama za ka samu a kansa, kai fushi saboda an taba addinin Allah. Amma idan kai wani abu na hazzu nafsika, wani abin da yake rabanka ne kai aka taba, to kai hakuri ka danne, wannan yana da kyau. Sai hadisin da yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan faraja min al-khala'i qala ghufrana, ya fito daga ban daki yakan ce ghufranaka, wannan ma yana cikin ainihin sahihaini, hadisi ne sahihi. In ya fito daga cikin gurin ba haya yakan ce ghufranaka, ya Ubangiji ka gafarta mu. Haka nan da hadisin da yake cewa idan faraja min al-khala' qala alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha wa afani, ya kara wani fijatadi, ban san kalmar fijatadi ba, amma azhaba anni al-adha wa afani, wannan ba ya inganta. Sannan hadisin Allahumma ajirni min nar sau bakwai, shi ma wannan hadisi ne ya inganta daga cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce ka faɗi wannan bayan kowace sallah ta farilla, bayan ka gama kowace sallah ta farilla kana iya faɗar wannan. Wannan kuma ya ce ka roƙa mun addu'a ga jama'ar da ke wurin nan, in riƙa gane karatu. Allah ta ka gane, kuma Allah madaukakin sarki ya kara mana fahimta. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Sai wani sakin insha Allah, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.